Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuniya muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Wan sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 7 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana a shari'ar ƴan Shi'a da gwamnatin jihar Kano. Kamar kowace ranar Talata da hantsi, Baba Yakubu Makeri na tafa da sabon shirin na nasa na a dawo lafiya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma sai fa amana aikin gafara dan yau ba za mu iya gabatar muku da sharhin jaridun kasar Ghana ba saboda wasu dalilan da suka sha karfin mu. Amma yanzu sai a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dakarun kungiyar tarayyar Afirka da ake cewa AU a takaice sun kaddamar da wani shiri a kasar Somalia da zai fatattaki mayakan kungiyar Al-Shabaab daga yankin Shabelle a kuma tsari hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin. Shaidun gani da ido sun faɗa a sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sun ga sojojin kungiyar AU akan hanya da kuma wani yanki da ake noma tsakanin garin Afgoye da Balad. Sun kuma lura cewa babu wasu ƴan kungiyar Al-Shabaab da yawa a yankin ajiyar Litinin. Aikin da kungiyar tarayyar Afirka ke yi a Somalia da ake kira AMISOM a wata sanarwa ta faɗi cewa an kaddamar da shirin ne bayan da aka samu bayanai kan cewa kungiyar Al-Shabaab na kawo rashin kwanciyar hankali a babbar hanyar da ta haɗa Mogadishu da filin saukar jiragen sama na Volgudel mai tazarar kilomita 90 a arewa da babban birnin kasar. Volgudel dai filin jirgin saman soji ne da ke yankin Shabelle inda dakarun Amurka ke horar da sojojin Somalia. Babu tabbacin ko harin da aka kai na jiya akan mayakan na Al-Shabaab wani bangare ne na har-haren da sojojin Somalia da na AU suke yi, amma AMISOM ya ce shirin ne kawai na mayakan Al-Shabaab kuma za a ci gaba da gudanar da shi sannan a hankali. Shekaru biyu kenan tun lokacin da kungiyar AU ta kaddamar da hari akan kungiyar Al-Shabaab.
Saudiya ta ce kasar Iran ta yi abin da ta kira takalar yaƙi lokacin da ƴan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen suka harba makami mai linzami kan birnin Riyadh. Saudi dai ta tare makami mai linzamin da aka harbo a filin jirgin saman Sarki Khalid ranar Asabar. Sojojin kawance da ke yakar ƴan Houthi karkashin jagorancin Saudiya wadda ta ce kuma tana da iko mayar da martani kan abinda Iran din ta sa aka aika mata aka aikata akan ta. Ministan harkokin wajen Saudiya Adel Al-Jubar ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa katsalandan din da Iran take yi a yankin na kawo barazana ga makwabtan kasashe, tana kuma shafar zaman lafiya da tsaro. Iran ta musanta cewa tana baiwa ƴan tawayen Houthi makamai, kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya cicciki Saudiya kan zama sanadiyar asarar rayuka da rashin zaman lafiya a Yemen.
A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Koriya ta Kudu a zaman wani bangare na ziyara da yake yi a yankin wanda batun shirin makaman Koriya ta Arewa ta mamaye ta. A yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu, ana saran Trump zai tabbatar da kudirin Amurka na kare kawayenta daga barazanar Koriya ta Arewa yayin da ake fama da karin zaman ɗarɗar a zirin Koriyar. A farkon makon nan a Japan, Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe suka amince da cewa har yanzu akwai sauran abin da za a iya amfani da su idan aka zo kan batun Koriya ta Arewa. A cewar Shinzo Abe jiya Litinin a wani taron manema labarai da ya yi da Trump, ya ce babu wani amfani zaman tattaunawa da Koriya ta Arewa kuma lokaci ya yi da ya kamata a matsaya Pyongyang lamba sosai. Bayan tarukan da suka yi a ranar ta biyu Abel Trump sun tabbatar da cewa batun Koriya ta Arewa ya kanan ne tattaunawar ta su.
A jajibirin ranar zaben fidda gwani a Liberia, kotun kolin kasar ta soke zaben har sai abinda hali yayi. Tana mai nuni da damuwar da aka nuna ta cewa an fatafka magudi a zaben farko. A jiya Litini, a wani hukunci da yanke, babban alkali Francis Saye Kofor ya ce hukumar zaben kasar na gudanar da ayyukanta ba yadda ya kamata ba, kuma ba bisa ka'idar doka ba. A yayin da take shirin gudanar da zaben fidda gwanin, duk ko da cewa akwai korafe-korafe akan zaben farko da aka gudanar a watan Oktoba, ba a tsayar da ranar da za a yi zabe zagaye na biyu ba. Manyan 'yan takarar biyu da suka hada da tsohon dan kwallon kafan nan George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai an shirya za su kara da juna a zaben fidda gwanin. Amma sai dan takarar da ya zo na uku Charles Brusin ya kalubalanci zaben a kotu, yana mai cewa an fatafka magudi. 'Yan takarar dai na fafatawa ne domin mai gurbin shugabar kasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf, wadda za ta sauka bayan da ta kammala wa'adinta na biyu. Wa'adin shugaba Sirleaf zai kare ne a watan Janairu mai zuwa idan Allah ya kai mu.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A can kasar Zimbabwe kuwa shugaban kasar Robert Mugabe ne ya kori mataimakinsa wanda aka taba zaton shi zai gaje shi. Koren mataimakin shugaban kasar Emmerson Mnangagwa kila ya bude matar Mugabe Grace kofar zama shugabar kasa, wadda ta fito ta nuna sha'awar haka shekaru uku da suka gabata. A jiya Litinin ne gwamnatin kasar ta sanar da cewa an cire Mnangagwa daga mukaminsa, kuma korar ta fara aiki nan take. Bayanin korar ya zo ne daga ministan yaɗa labarai Simon Kaya Moyo, wanda ya faɗa wa sashen Zimbabwe na murya Amurka cewa mataimakin shugaban kasar ya kasance mai nuna halayen rashin biyayya da girmama Mnangagwa da yaudara da kuma rashin sanin ya kamata ko kuma nuna dattako. An dade ana ganin alamun korar Mnangagwa daga mukaminsa, amma sai ƙarshen wannan makon da ya gabata ne lokacin da wani gangamin matasan jam'iyya mai mulki a birnin Bulawayo al'amarin ya rancaɗe.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, jiya Litinin wata babbar kotun tarayyar Najeriya da ke Kanon Dabo ta ɗage sauraron ƙarar da 'yan shi'a suka kai gwamnatin Kano zuwa ranar 30 ga wannan wata na Nuwamba. Gade wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali da cikakken rahoton.
Tun kimanin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya 100 shi'a suka gurfanar da gwamnatin Kano da kwamishinan 'yan sanda na Kano da kuma Attorney General kuma kwamishinan shari'a na Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Kanon, saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa 'ya'yan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin Zaria a watan Maris na bara. Kungiyar dai ta faɗa wa kotu cewa matakin jami'an tsaro akan 'ya'yanta tawaye 'yancin su ne na gudanar da addinin da suke so da 'yancin kai komo da kuma 'yancin kafawa ko shiga kungiyar da suke muradi, kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi tanadi. Barista Salim Muhammad Bakaro shine lauyan 'yan shi'ar a wannan shari'a.
Umurin ku kotu cewa wato ta yi furuci na doka ta tabbatar da cewa su waɗannan mutane wanda suka miƙa kansu suka nemi a musu rijista da gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ta yadda ta hanyar Corporate Affairs Commission ta ba su certificate, sannan suka kawo kundinsu aka duba aka ga babu abin da ya saba ma wato addinin musulunci ɗin ko kuma ainihin haƙƙin wani. To, muna roƙon kotu su tabbatar da cewa duk abubuwan da 'yan sanda suka yi na kashe mutane ta kotu su kallafa musu biyan naira miliyan 500 a matsayin diya na ɓarnar da suka yi a baya.
Sai dai a zaman kotun na Litinin, lawyer gwamnati barista Halima Yahuza Ahmad ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara, a don haka kamata ya yi ta tsame hannunta.
To, a PO ɗin mu wato preliminary objection ɗin mu abinda muke cewa shine ita wannan kotu ba ma ta da hurumi da zai su saurari wannan ƙara, saboda shi constitution na ƙasa ya ba kowace kotu tana da jurisdiction ɗinta, wato iyakacin huruminta. so ba ta da hurumi wannan breach fundamental human rights breach din idan ya kasance cewa a ƙarƙashin your falling on ko ce take da jurisdiction abinda muke cewa kenan
yanzu haka dai alƙalin kotun Justice JK Dakat ya dage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga wannan wata na Nuwamba zaman kotun na zuwa ne kwana guda bayan da kungiyar ƴan shi'ar ta zargi ƴan sanda da kashe ƴaƴanta guda biyu mace da namiji biyo bayan arangama tsakanin bangarorin biyu a nan Kano sai dai tunirin da ƴan sanda ta kanan ta musanta wannan ikirari amma ta ce tun a shekarun jiya Asabar ne a yayin wani zama da shugabannin kungiyar na ƴan shi'a kwamishinan ƴan sanda ya bukace su dakatar da tattakin da ƴaƴansu suka shirye yi zuwa garin Zariya daga nan Kano a jiya Lahadi saboda dalilai na tsaro Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
dalekan kuma a gaida na Kwari kafin mu ci gaba mu dan buga su dan mana
Well, I'm a young lady, so I'm
Gaida ‘yan matan Sudan an kuma ce laifin daɗi ƙarewa yanzu kuma ga baba ya kuma iri da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama’a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma kere ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama. Kamar yadda mai saurare yake sanya cewar manufar wannan shiri ita ce janyo hankalin hukumomin kasashen mu akan rayuka da ake asaran su kan hanyoyi sakamakon hadura ababen hawa. Dalili kuma kenan da muka gayyato kwararren masanin harkokin mota da sauran ababen hawa. Wanda kuma ya rike babban mukami a ma'aikatar binciken lafiyar motoci da matuka a Najeriya, wato VIO, kuma ya kai ga matsayin shugaba mai riko a jihar Borno, Alhaji Shehu Sa'ad Ahmad. A ci gaba da hiranmu za mu tashi ne daga inda na masa tambaya cewar ya suka gudanar da ayyukansu a lokacin da yake ma'aikaci na VIO, sai ya ce.
Kaga lokacin nan da muke aiki kaga komai na da ka'ida. Ba yadda za ka yi ka ba fara tunanin koyon mota in ba ka je ka yanka zannan takarda ana ce mata learner's permit, izini na koyo. In ka saya, in ka yanka wata uku ne zai abin nan takwana 90 zai yi. Idan ya kare ka sake koma ka sayi wani izinin koyon shi ma zai wata uku. Kaga an samu mota shida ana koyo kenan?
Gaskiya.
Sannan kuma baka koyon nan sai da driver ko wanda yake da license. Drive line da yake da lasin na tuki shi ne zai rika fita da kai. Duk lokacin da za ka fita tuki koyonka, dole sai ka ɗau mutumin da shi wannan yana da lasin na tuki.
Na'am.
So idan ka samu kai na biyun, za ka je ka canja na uku in ya ƙare. Wannan na uku in ka ƙare sai ka zo gidan biyu, ya zo ofishin biyo, ka ce na zo ina neman na yi driving test na lasin. Ka na biyo zai karɓa ya duba ta uku ce, ta uku ce. Nan sai a baka wata takarda ce mata rana kaza da karfe kaza ka zo za a mata. Sannan kuma akwai littafin na dokokin hanya a jefe nan a zaune. Za a hada maka da wannan littafin a lokacin naman ta sule ake biya ko nawa da yawa bude dan kadan ake bada saboda printing da reprinting din. So sai ka bada wannan a baka, za a baka sati biyu. Ka je ka karanci wannan mota dai kaga kai wajen watan ka shida kana koyo.
Gaskiya.
In ka ta wuraren nan da shi ne, duk wanda ya zo test a ranar za a karɓi wannan takardun duka. Sai a kira kowa ya shiga ya zanna. Abin da za a tambaye ka shi ne ka karanta wannan highway code. A nuna maka, alamomi na kan hanya. Ka faɗi abin da su. Wannan menene ka faɗa, wannan menene ka faɗa. Wannan gada ce, wannan kuna ne, wannan ai. Da tale-tale ne roundabout kenan wannan duka fada. Idan ka ci sai a fita da kai tuki a shiga da kai cikin gari a da tuki. In baka ci wannan ba to a nan ka faɗi test ɗinka ma ya ƙare a lokacin.
Sai ka koma baya.
Takardar. Na'am.
Sai ka koma baya kenan ka yi waɗannan gwaje-gwajen da ka yi da farko.
Yawwa, idan dole sai ka koma baya. Za a kashe ta na ce to ka je kai. Ka sake takardan ka zo mu baka ranar da zaka zo. In ka zo ka sai a sake baka ranar da zaka dawo wannan tesin. Wannan lokacin kaga sai ka gyara ka koma kai ka karanta dokokin hanyar nan ka san me suke nufi, me ake nufi da hanyar ita kanta. Sai ka dawo. Idan ka zo ka kacci wannan dokokin to sai a fita da kai tuki. A tukin nan ko akwai takarda a gurin biyawo ba wai shi ma da ka kawai ke zaune ba akwai takarda checklist me za a ce masa da Hausa kenan
wato a takarda ne da aka tsara abubuwan da ke ko kuma da zaku koya
abinda yauwa za ka yauwa so shi yauwa yana kallon wannan takardar yana kallon ka duk abinda kai zai makin ko ya sa crossing ko ya kashe ko ya ce kaki ga haka dai kai kana yi shi yana nasa yana kallon komai da kake duk abin in ka shiga mota ka zanna kamun ka bude makulli biyar akwai abubuwa uku ko hudu da ya kamata kai na farko idan ka zanna sai ka dubi ka gyara kai cikin ka nuna biyau kana duba sit ɗinka yayi daidai zaka iya tuki nan haka sannan ka juye ka dubi mironka na waje kai seti kana iya kallon bayanka mironka na cikin mota kai seti kana iya ganin bayanka daga wannan mironka na gefen dama can na fasin shi ma kai seti kana iya dukkan su guda uku kana amfani da su sannan kafin kai kick ya ga cewa ka kama handbrake ka duba mota ka tana handbrake ko kuwa tana cikin
free
yamma inda yauwa tukuna kafin ma kai ka bude makulli ka ce ka ta da mota wannan duk suna na a wannan kaidojin anan ma in ka farko sabubar ga dama za a farin sanin cewa akwai abin da baka shine a mota ba sai a yi makin duk da haka sai a fita idan aga yadda kike tafiya to ana makin wannan din har a je a dawo sai a ce ma to ka fadi wannan ka fadi wannan ka fadi wannan ka fadi wannan saboda haka za ka samu lasin ko ka fadi wannan to ba zai hana ka samu lasin amma ga gyaran da zaka je kai to wannan yana nan to kaga yanzu babu shi yanzu idan
yanzu an sake dokoki ne yasa babu shi koko a'a sakaci ne dai kamar yadda ka faɗa daga baya
a sakaci ne kware da gaske to in an sake dokan me aka yanzu an ce road safety su suke ba da license amma idan ka cika form din kuma za a cika kawo biyawo ya sa hannu to idan aka yi wannan ba a testin mutum ba an cika form daga can sai ka ba da form kuma za ka je ka biya kuɗi wa road safety an ce ko 6,500 ko nawa ne muddin dai za ka iya biyan wannan kuɗin license sai a ce ka samu license ba wanda ya gwada ka ba wanda ya san ka san wannan ko baka san wannan ba to ina ka ga maganan ina muka fuskanci hanyar gyara na cewa ko muna so a rage hatsuran da suke mu a shaga akwai aiki
shi yasa wannan za a iya cewa gwamnatoci ba su san da wannan bane ko dai a'a suna ganin cewa ba su ne wato hatsuran yafi hallakawa ko yafi raunatawa sosai ba
eh kore da gaske to ai ka san dama yadda abun yake wazu akwai sakaci wannan kaga shi ya kawo mu ga sakaci in dai gwamnati za ta tsaya ta bi abinda ake da abun nan yau ake mota ta yi hatsari mutum kaza sun mutu na kaza suna asibiti gobe kaza sun yi kamar ai ya kamata a tashi a ga menene dalilan nan wannan dalilan kullu sai a rika cewa ai hanyoyin ba su da kyau a direbobi suna gudu to me ya kamata a yi
to jama'a yau ma lokaci ya mana hali za mu ci gaba da wannan hira a mako mai zuwa sai a biyo mu a shirinmu na gaba don jin ci gaban hirar a madadin bakonmu Alhaji Shehu Sa'ad Ahmad tsohon ma'aikacin binciken lafiyar motoci da matuka a Najeriya wato VIO da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbatte da kamar kuma ta Balija tana fitarin Najeriya hakika sake kai wani hari a garin Madagali da ake ikirarin cewa Boko Haram ne ta kai wannan abu ne mai tada hankali abu kuma ta kai ne kuma muna fatan jami'an tsaron Najeriya za su kokari su kawo ƙarshen wannan kungiya a fadin nahiyar mu ta Afirka ma baki daya da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki a kasashen mu na Afirka.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da Kasari Zuma do Allah sashen Hausa BOE mai kokarin dokar da sakunonin al'umma talakawa na duniya zuwa ga duniya ga masu sauraron sashen ku a isar da sakona na dangane da kasafin kuɗin da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai aiwatarwa a Najeriya wato yau 7 ga watan 11 shekara ta 2017 mu a hakika talakawan Najeriya duk baje-bajen gada kai mu an riga an baje da mu muna cikin tsadar rayuwa muna saurare muna ji an ce an sai da takardun Scott biliyan 100 na Najeriya. An yi kaza, an ci bashi, an yi kaza, an yi kaza. Mu mun san shugaba Buhari kana da manufa mai ma'ana, amma na karkashin ka akwai matsala tare da su. Mu budget din ga da za a aiwatar su a Najeriya, Ubangiji Allah ka sa mu samu sassauci don muna cikin wani yanayi mai wuya. Kuma APC mu mun ka tura ta tattashi da fatan tashin da za ta koma yi yanzu su zama alheri gare mu, ya zama alheri ga kasar mu. Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya. Nagode. BOA Hausa.
Assalamu alaikum gidan radio Umar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskun, tsohuwar kasuwa garin Fataskun. Yau ne kuma ni da sakona na godiya da jinjina ga shugaban kasar mu Muhammadu Buhari da kuma ƴan majalisi a bisa sahali da suka yi aka tabbatar da hukumar mu ta yankin Arewa maso gabas, da wannan abu ne na alfahari, abu ne na ayaba a jinjina saboda irin hali da muka shiga a wannan yankuna na yanki.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Mai magana Isa Yuguda Muhammad daga karamar hukumar jama'are a jihar Bauchi. Na dauki wannan dama ne ina kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi bisa rashin wutar lantarki. Muna fata mai girma gwamna zai agaza mu mu rika samun wutar lantarki.
Assalamu alaikum. Mai magana Muhammadu Awal Baba Iyarshi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi da Nigeria. Da Allah biya ku rika sakona a wannan jihar Kaduna. Dare kuma zama malamin program bai kusan 3,000 to shi tun da wani mutum 10,000 ya dauka. A yau sai ka sai ka tarwa da malaman primary din tun nan tun ce kusan ake karatu a Kaduna lokacin da kike a kada Katsina manyan yan makarantu suna nan da malaman da manyan malamai ko dai sai ka koyi ko malamai waɗanda suka ke karatu suka ke yi ayyukan ko da san komai ba kuma ta yi nake baka kallo gari ku kun an na gari ku kun wallahi kana da karatu da malamin primary ai ko ka ai ko ku kawo su yanzu ne kuma yanzu ka kore ku wallahi ki da shi ko ka kawo haulai ko ko aka ma ari kilafi da kai da makari kuma mutum da ya samu kudin aure yake ya aure da aure da san in kodi ce da haka ba sai ka tani gawari amma sai tun da ka hurkin mutum da wani ka dauka a aikin ka ga bana mutum da wani ka dauka sai samu haka ne inda ka zo alwala kullu ne sai ke sai ka tsaya wa ka tsaya ta hanya ga hanyar da tsakanin Kaduna da Sanjewa ka riga ta ga mutuwa sai ka fahimci da makami ne akan hanyar ta tsara kuma ya riga ta di daga nere kuma kuma Kaduna jeje kuma ka ce hayo wa ka yar ko ta ka hayo ko do kuma da babu kan hanya da ai ka ta aika cikin ra'ayi mutane ka roka an tsaya kuma to haka ake zuwa gaje kan gaba.
To yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel ya dawo da labaran duniya a manfa'a takaice.
A takaice ga karin kungiyar tarayya Afirka da ake cewa AU a takaice sun kaddamar da wani shiri a kasar Somalia da zai fatattaki mayakan kungiyar Al-Shabab daga yankin Shabelle a kuma tsare hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin. Shaidu gani da ido sun faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sun ga sojojin kungiyar AU akan hanya da kuma wani yanki da ake noma tsakanin garin Afgoi da Balad. Sun kuma lura cewa babu ƴan kungiyar Al-Shabab da yawa a yankin a jiya Litinin. Saudiya ta ce kasar Iran ta yi abinda ta kira takalar yaƙi lokacin da ƴan tawayen Houthi da Iran ɗin ke marawa baya a Yamal suka harba makamin mai linzami a kan birnin Riyadh. Saudiya ta kare makamin mai linzamin da aka harba a filin jiragen sama na King Khalid a ranar Asabar. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Koriya ta Kudu a zaman wani bangare na ziyara da yake yi a yankin wanda batun shirin makaman Koriya ta Arewa ta mamaye ta. A yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu, ana sa ran Trump zai tabbatar da kudirin Amurka na kare kawayenta daga barazanar Koriya ta Arewa yayin da ake fama da zaman dardar a zirin Koriyar. A farkon makon nan
to karka ce na kadika jama'a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Sarfilu wanda bai san ma ya huta da shi wanda hada mana sautin Salamon Abu da injiniya wato Ban Street, ni na ku Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai fa anjima.